Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye kan mitoci 625 da kuma 17. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa ko VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a rediyo Alpha da ke Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahotanni biyu da suka shafi gudunmuwar da ɗaiɗaikun jama'a ke badawa a yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Sai shirin kallabi na Maryam Dauda, Nazir Ahmed Hausawa zai shigo da sharhin jaridun Amurka inda batun yi wa dokar sayar da makamai ke kan gaba. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta bayyana tsarin kasar Rasha na bude kofar ayyukan jin kai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin Damascus a matsayin wata almara. Mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce abin da ya kamata ya faru shine a aiwatar da shirin tsagaita wuta a duk fadin kasar, kamar yadda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar Asabar din da ta shige. Ta ce kasashe 15 tare da kasar Rasha sun amince da wannan kudirin. Nauert ta ce a fili yake cewa shirin tsagaita wuta na tsawon kwanaki 30 a gabashin gauta da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi baya aiki. Ta ce ba wanda Amurka ke ganin laifinsa a kan wannan illa Rasha wadda ta ci gaba da horas da sojojin Siriya tare da ba su makamai. Akan haka ne Amurka ta yi kira ga Rasha da ta matsawa ƙasar Siriya ta daina wannan faɗan ba a gauta ba har ma da sauran wurare. Rasha dai ita ce ta yi gaban kanta wajen bayyana dakatar da faɗa na tsawon sa'o'i 5 a kullum, a inda 'yan tawaye suke riƙe da shi a gabashin gautan a ranar Litini, ta yadda masu ayyukan jin kai za su iya kaiwa ga fararen hula. Sai dai ba wanda ya yi amfani da wannan damar ta dakatar da faɗa na tsawon sa'o'i 5 a bisa alamu, domin ba su amince da Rasha ko kuma gwamnatin Siriya ba, haka kuma babu wani kayan agaji da ya shiga aka shiga da shi a wannan gundumar. Amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi na cewa ƙasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa a ko'ina cikin duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka da kuma ma'aikatar tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zaman wani babatu kawai, suna masu cewa ba su yi mamaki ba da jin cewa Rasha tana sabunta makamanta na nukiliya ba, haka kuma wannan ba zai razana Amurka ba. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaba Putin ya tabbatar da abin da Amurka ta jima da sani ne. Ta ce Rasha ta shafi shekaru fiye da 10 tana kirkiro makamai masu gurgunta zaman lafiya, abin da yake keta alkawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyoyi da dama da aka cimma. Ta ƙara da cewa Amurka tana ci gaba da harkokin wato ƙoƙarin sabunta makaman nukiliyanta tare da tabbatar da cewa babu wata ƙasa a duniya da za ta iya kamo ƙafarta a fagen soja, inda ta yi misali da sabon kasafin kuɗinta na tsaro na dala miliyan 700,000 da aka gabatar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa a kan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje. Trump ya ce daga yanzu za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi 10 cikin 100 na farashin ƙarafan da za a shigo da su a nan Amurka. Sannan za a ɗauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan. Ya ce zan sanya hannu a kan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana. A saƙon da ya aika daga shafinsa na Twitter a jiya Alhamis, Trump ya ce an jima ainu ana durƙusar da kamfanonin tama da ƙarafanmu saboda rashin tsarin ciniki na adalci da ƙasashe a faɗin duniya. Ya ci gaba da cewa daga yanzu ba za mu bari a tauye haƙƙin ƙasarmu da kamfanoninmu da kuma ma'aikatanmu ba. Ya ce muna son a yi kasuwanci amma fa a yi shi bisa tsari, adalci da mutunci. A wurin taron na jiya Alhamis, shugaba Trump ya ce yarjejeniyar cinikayya ta ƙasashen arewacin Amurka wato NAFTA da kuma ƙungiyar cinikayya ta duniya sun yi illa ga Amurka ƙwarai da gaske. Ya ce yunƙurowar tattalin arzikin ƙasar China ya zo daidai ne da lokacin da aka kafa hukumar cinikayya ta duniya. Trump ya shaidawa shugabannin kamfanonin ta ma da karafa na Amurka cewa sauran kasashen duniya ba su yi ma Amurka adalci ba, amma kuma ya ce bai ga laifin waɗannan kasashen ba. Sai dai ba tare da sanin kowasu kasashe ne aka ƙara yawan kuɗin fiton zai shafa ba, zai yi wuya a iya auna irin tasirin da wannan abu zai yi. Misali, a cikin shekarar 2017 kusan rabin tamar da Amurka ta sayo daga waje ta fito ne daga kasashen Canada, Brazil, Korea ta Kudu da Mexico. Yawan tamar da Amurka ta saya daga ƙasar China a shekarar ta shige kwa bai kai kashi 2 cikin 100 ba. Kakakin shugaban ƙasar Sudan ta Kudu ya yi Allah wadare da rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya zargi manyan jami'an sojojin ƙasar ta Sudan ta Kudu masu yawa da aikata laifukan yaƙi a wata hira ta musamman a cikin shirin muryar Amurka da ake kira South Sudan in Focus da aka yi a jiya Alhamis a Ten Week Atene. Ya ce rahoton na hukumar na cikin rudu na bayanan da suka saba wa juna, abinda ka iya sake haifar da sabuwar koma baya ga ƙasar. Rahoton hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar ranar 23 ga watan jiya ya bayyana manyan jami'an soja su fiye da 40 waɗanda majalisar ta ce kowanensu yana ɗauke da alhakin laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta Kudu. Masu binciken ayyukan cin zarafin mutane sun tattara bayanai daga wurin shaidun da suka ga wannan tuhumar da ake cewa an aikata ga fararen hula, wanda kuma mutanen da ke sanye da kayan sarki ne suka aikata wannan aika-aikan, waɗanda galibinsu sojojin gwamnatin Sudan ta Kudu ne. Rahoton ya ba da misali wasu kwamandoji waɗanda su ne ke da alhakin kai munanan hare-hare akan fararen hula a sassa daban-daban na ƙasar.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu faro takon a birnin Ikon Najeriya, inda wata sabuwar kungiya da ke kiran kanta yar kungiyar ƴan kishin ƙasa New Nigerian Nationalist ta ci alwashin taimakawa gwamnatin tarayya wajen shawo kan matsalar cin hanci da rashawa ƙasa da mako guda bayan da kungiyar Transparency International ta ke yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnati ke yi yana samun koma baya. Wakilinmu Babangida Jibril na ɗauke da ƙarin bayani.
Wata kungiya mai suna New Nigerian Nationalist ta yin kishin ƙasa ta bayyana cewa akwai buƙatar matasa su tashi haikan wajen garin an kwato ƙasar daga abin da suka kira taɓarɓarewa ko ma rugucewa baki ɗaya. Elder Paul Irene shi dai shugaban amintattu na wannan kungiya a wani taro na manema labarai da kungiyar ta kira a nan Lagos ya shaida min cewar akwai buƙatar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ja ɗamara tare da goyon bayan al'ummar ƙasar na ganin an kauda cin hanci da rashawa.
Problem Nigeria ni corruption. Mutane wanda suna zama in good position sun ci kudin Nigeria gaba daya. Babu da ya rage shine problem Nigeria.
To ya za mu gance wannan matsala?
Zamu yi rising. Che bana so. Ba muna so kuma. Abunde muna nima abu wanda za su jara garinamu. So kun samu mutum kiriki amma wanda ya zama shugaba kasa mutum kiriki. Amma wanda ana neman shi suna cin kudi gaba daya.
Kungiyar ta New Nigerian Nationalist da wasu daga cikin ƴaƴanta suka fara wani tattaki a ƙarshen watan Janairu daga birnin Lagos zuwa birnin Abuja. Sun bayyana cewa dalilin su na fara wannan tattaki shine domin faɗakarwa da al'umma da kuma gwamnati akan buƙatar tashi tsaye domin kawo ƙarshen cin hanci da rashawa, kamar da ɗaya daga cikin jagorancin kungiyar daga arewacin Najeriya Hajiya Sa'adatu Alishuwa ta bayyana.
Wannan kungiya mun fito ne saboda mu nuna wa jama'a akan cewa halin da Najeriya take ciki tana cikin wani kunci. Baba Buhari shi kadai ba zai iya yi ba, dukkan mu sai mun sa hannu mun taimaka masa. A yanzu dukkan mun fito ne mu supporting mu taimaka ma gwamnati halin da ake ciki.
Wannan tafiya da ake daga Lagos zuwa Abuja me muhimmancin sa kenan?
Muhimmancin sa shine mutane su sani har yanzu akwai mutane na gaskiya na hakika masu kishin kasan su a Najeriya. Sun fito ne saboda ayi wannan tafiya daga nan Lagos har zuwa Abuja su tabbata cewa kan akwai wanda zai iya sadaukar da rayuwarsa ma kasansa ya tabbata komai na kasan ya tafi daidai.
Kungiyar wanda ta kunshi matasa daga sassa daban-daban na Najeriya ta bayyana buƙatar ganin an kawo ƙarshen ƙabilanci ko addini domin ciyar da ƙasar gaba. Baban ya jibrin Amurka daga Lagos.
To daga birnin tarayya Abuja kuma ga rahoton da wakili Misali Shehu Ashaka ya aiko mana kan wannan batu.
Yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya ya sanya shahararren ɗan diplomasiyan nan na Amurka Todd Moss rubuta littafi na musamman.
The particular trigger is the growth of kidnapping that's been happening around the world, kidnapping for ransom by criminals, by terror groups, and the
abun da ya ƙara zaburar da ni wajen wannan rubutu shine yadda yawar sata mutane a sassan duniya don samun kudin fansa daga miyagu irin ƴan ta'adda da yadda hakan yake kawo wa ƴan Amurka da ƴan Najeriya matsala. Kazalika yadda Amurkawa suka amshi littafai uku da na rubuta a baya ya sanya ni aikin samun bita ga littafin.
There are a lot of Nigerian authors that are writing in America for mainstream literature, but there are not very many American authors writing about Nigeria. So I think
kuma kamar yadda nake wannan rubutu, akwai ƴan Najeriya a Amurka da ke yin irin wannan rubutu na bangaren adabi. Tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Nuhu Ribadu ya halarci taron bitar littafin.
Wannan abun alhamdulillah tunda an yi aiki wasu sun gani kuma ba ƙaramin mutum bane, Assistant Secretary of State ne, kusan kamar minister ne a lokacin George Bush. Yana cikin wanda muka yi aiki tare da su, waɗanda suka taimaka an samu nasara a ayyukan da muka yi. Ya rubuta takarda ya zo kuma ya nuna mana akan cewa alhamdulillah aikin da aka yi ya yi kyau kuma godiya ake.
Shin ko me Nuhu Ribadu zai ce kan salon yaƙi da cin hanci da rashawa ta gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari?
Bakaji African Union da kanta sun dauke shi suka ce musamman sun bashi wannan girma na duk a Africa shine aka sa a gaba na yaƙi da cin hanci da rashawa. Wannan ba karamin abu bane, ba ma Najeriya bane, ai duniya ne suka yi magana, Africa ne suka yi magana. Yaƙi da cin hanci da rashawa ba karamin wahala bane, duk wanda yake a ciki zai ji jiki. Kusan kana yaƙi da kowa ne, musamman masu ƙarfi, masu arziki, masu abu da za su iya faɗa da shi. To duk inda ka ga faɗan ɗin, akwai waɗanda suke jin jiki, akwai wanda suke kuka, akwai kuma wanda za su yi yaƙi da abu. Alhamdulillahi idan an samu shugaba duk wanda duniya sun yarda an shaida akan cewa mai yaƙi da cin hanci da rasa, dole sai mu dukanmu sai mu gode wa Allah da wannan. Ni kuma na tabbata haka ne a cikin zuciyana akan cewa yana yi tsakaninsu da Allah.
Marubuta littattafai da ma'abota adabi da suka haɗa da Chidi Omuna da Dr. Iman Shehu sun halarci taron da ya gudana ƙarƙashin wata cibiyar bunƙasa ilimin karatu da rubutu ta Afirka ƙarƙashin jagorancin Bishop Matthew Hassan Kuka. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faife da ke bisa inji.
Wata gulma yau maganar ko za ta fashe
samayen
wiya, idan na faso ta ai tafiyan ta da aka shi
samayen wiya,
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen
wiya, idan ya ji zafi ya yara hali nai, idan ya fasa to to mu ma mu dau da mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya,
ina mu fita limani ya bi ke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
Masu mulki sun zama gafiya
samayen
wiya, ya da na bakinki na ƙasa su zama tawaya
samayen
wiya, mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya
samayen
wiya, idan ya fito kuma
samayen wiya
a zan mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya,
ina ba fita limani ya bi
jama'a
samayen wiya,
idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
samayen wiya,
su danna haƙin ka ka zo ne masu ki fara'a
samayen wiya,
idan sun ga mata ka ki har kunne
samayen wiya,
jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samayen wiya samayen wiya samayen wiya,
ina ba fita limani ya bi ke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya,
ya jarrabe ka dan ka sani
samayen wiya,
idan burin ka ka tara kudi ka gera gini
samayen wiya,
akwai ranar da kudin ka fa bayyi ma magani
samayen wiya,
soho ya haife ka kana yi mishi tsawa, idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya,
ina ba fita limani ya bi ke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya.
abin sha'awa samalin guiya suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa samalin guiya amma jami'an su kwaduk zuciyar su ba afuwa samalin guiya rasulullahi ya ce turan Allah na zuci kaban kamari ga ba shine bakin aniya samalin guiya samalin guiya samalin guiya ina maka talin dani ya kike mini samalin
to madalla yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Yau ma shirin na kallabi zai hada ku da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir inda za ta kawo muku hirar da ta yi da Hajiya Maimuna Sani Stores mai ilimi a bangaren kula da fatar jikin dan Adam mai kuma ba da shawarwari akan wasu cututtuka da suka shafi fata. Da farko ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
Sunana Hajiya Maimuna Sani Store, na fara primary school ina a Zaria. Sannan na wuce secondary school na GGSS Kankiya. To gwagwarmaya a karatu gaskiya mu a lokacin mu ba kamar lokacin yanzu bane ba, akwai gwagwarmaya amma kalilanci wanda gaskiya ni ba ni ma da wata wani lokaci sai ka ji ma karatun ya fita ranka bare kamar ni da nake da yaro na yana gida wurin mahaifiyata, wani lokaci idan abun ya bugo mani sai in ji karatun kamar in watsar da shi in dawo gida. Amma gaskiya lokacin gwamnatin Najeriya kin ga ana ba mu scholarship bai zo mana da tangarda ba gaskiya. Akwai taimako daga malaman makarantar mu, that is lecturers mu. Idan ka zo baka gane abu ba malami ana tutorials. Zaki ga nan da nan ka gane kuma ba wata gaskiya in ma nace akwai ta gwagwarmaya a lokacin gaskiya ba ni yafa.
To masha Allah ina labarin aiki ina aiki aiki kuma wani irin nasarori aka samu tunda aka fara aiki.
Ko da na gama karatu na na fita na gama ne graduated ne NYSC da sauransu ba ni ma da ra'ayin aiki. Mai gidana architect Umar Burnai Saulawa a lokacin ya bani shawara ya ce to bisa ga abin da na karanta in bude makaranta mana. To wannan dan shine dan abin da nayi a wannan lokaci. Kawai nayi tunanin cewa a shin me zai hana in ci gaba da karatu shekara a ce misalin kimanin shekara 5 zuwa 7 bayan first degree ina sai naje na sake yin wani karatu a kasar Spain na fannin fata. To kisan shi Bature abun mamaki ya kula da kayayyakin mu na gargajiya sosai. Wannan kula da fata jiki da suka koya mana sai ya kasance duk magungunan da ake ba mu misalai da su da ake gwada mu da muke gwaji da su shine wato practical sai zamanto akan magungunan gargajiya ne. Wannan abu sai ba ni sha'awa, ra'ayina ya ƙara karkata akan wannan. Kuma wannan karatu suka ba ni diploma in image consultancy as an image consultant skincare. Sai na zo na yi tanawa research din, ina zuwa labs ina kai itacenmu na gargajiya da ganyayyaki na gonaki da wanda suke fitowa haka nan da wanda ake shukawa na gonaki su ne organic. To da haka ne Allah ya taimake ni sai na zo na bude wuri na wanda ake ce ma Sani Stores Natural Skin Care Center. Wannan wuri muna ganin mutane ba akan likitoci ba, kamar yadda na ce miki muna ganin mutane akan matsalar fata jiki. Idan kamar kana da kyasfi, kana da misalin abinda Bature ke ce ma kurajen nan masu ba pimple acne, akwai cututtukan da dama wanda ban san sunayensu da Hausa. Kuma ɗayan tambayan da kika yi na cewa akwai nasarori, alhamdulillah cikin nasara kuma akwai tangarda. Kin ga mutane da yawa yanzu kamar mu a cikin arewa yawancinsu ba su yadda da cewa akwai magani irin wannan da zai warkar musu da ciwo ba. Amma kamar a nan cikin Kaduna da yake Kaduna nake zanne da mai gidana da yarana kuma ofisina din ma a Kaduna ne, cikin yadda Allah zaki ga mutane da yawa saboda ilimi da faɗakarwa sun yadda kuma Allah ya ba mu sa'a muna samun nasara kan abubuwan da muke treating.
To a takaice wani irin shawara zaki ba matasa na ganin sun cimma burukansu?
To ai ni ana wa ganin ba ba wai mata kadai ba, wannan shawara ce baki daya da mace da namiji. A wannan zamanin ko kina mace ko kina namiji dole sai ka tashi ka nemi na kanka. Kuma yara kaman matasa yana da kyau kai karatu. In ka yi karatun nan yanzu cikin yadda Allah mu ma muna da yawa Najeriya. Yawan da muke da shi ya kai ga wahala kowa ya samu aiki. Saboda haka rashin samun aikin nan yana da kyau mu koyi sana'ar hannu. Yanzu kaman ni kin ga abinda na karanta ina aiki da shi ta fannin biyu ko zuwa uku. Kin ga na farko dai English language na karanta as my first degree. Nazo ne wannan diploma in. Kin ga cikin yadda Allah wannan magunguna da nace miki muna amfani da su na gargajiya. Kin ga wata sana'a ce ita kuma daban. Zaka ga mutum, zan ga mutum akan ciwon shi, sannan kuma muna da maganin da zaka saya. Kin ga mun samu riba biyu, shi ma kuma mutum ribar ta shi ma ta fi. Saboda kin ga ga dai shawara da ka bashi kan fannin lafiyar shi da fatar jikin shi, sannan kuma ya samu abu da sauki.
Ma sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar tamu Hajiya Maimuna Sani Stores da Baraka Bashir da ta yi wannan hirar, da Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Tawa gaida Maryam, sai kuma sharhin jaridin Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken kamfanin Walmart zai hana sayar da bindigogi ga mutane 'yan ƙasa da shekaru 21, wanda ya sa kamfanin Walmart ya zama kamfani na biyu babba da ke sayar da kayayyaki da ke da burin wannan dokar. A ranar Larabar da ta gabata, biyo bayan harbin kan mai uwa da wabin da ya afku a makarantar sakandare da ke Parkland a jihar Florida, kamfanin da yake mai zaman kansa mafi yawan ma'aikata a Amurka ya ba da sanarwar ne awanni bayan kamfanin sayar da kayan wasannin motsa jiki na Dick's Sporting Goods ya ba da irin wannan sanarwar. Har ila yau jaridar ta USA Today ta rawaito labari mai taken faduwar NRA, duba sunayen kamfanonin da suka yanke mu'amala ta rigin farashi ga mambobin kungiyar NRA biyo bayan harbin kan mai uwa da wabi a makarantar Parkland da ke Florida. Labarin ya ci gaba da cewa wasu manyan kamfanoni sun yanke mu'amala da kungiyar masu mallakar bindigogi kwatsam, wanda hakan ya baiwa masu fafutukar kare haƙin mallakar bindigogi mamaki sakamakon matsin lamba kan lamarin harbin kan mai uwa da wabin makarantar sakandare ta Florida. Shukurkucewar mu'amalar ta biyo bayan karuwar matsin lamba daga kafofin sada zumunta, inda mutane marasa adadi suka fara barazanar yanke mu'amala da kamfanonin da ke da alaka da kungiyar ta NRA. Mafiya yawan kamfanonin dai suna baiwa 'ya'yan kungiyar ta NRA din ne ragi akan farashin da suke yin aiki ko kuma ake biyan su, wanda wasu ke ganin hakan ya ja hankalin miliyoyin mutane cikin kungiyar ta NRA. Yanzu dai kamfanoni 10 ne suka janye mu'amalar su da kungiyar, ciki har da kamfanonin jiragen sama na Delta Airlines da kuma United Airlines. Sai kuma jaridar LA Times, wacce ta rawaito labari mai taken ku saurara da kyau ku ji, Putin ya yi barazanar sabon makamin nukiliyarsa zai iya wuce duk wani makari na makami mai linzami da za a iya saka masa. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban Rasha Vladimir Putin ya zuga sabon makamin nukiliya da Rasha ta kera a jiya Alhamis, inda ya ce makamin zai iya wuce duk wata garkuwar makami mai linzami da aka sani. Amma masu bashin baki sun ce wannan gadara da Putin ya yi a jawabin da ya gabatar ga 'yan ƙasa ya yi shi ne don ya ƙara daraja da kuma kwarjininsa sakamakon zaben shugaban ƙasa da yake karatowa, wanda tuni ake ganin ya lashe shi. Sai jaridar Washington Times, wacce ta rawaito labari mai taken Jared Kushner ya rasa izinin da ya bashi damar da zai iya duba manyan sirruka. Labarin ya ci gaba da cewa shugaban ma'aikatan fadar White House John F. Kelly shine ya bada umarnin hakan ta shafi waɗanda ba a gama cikakken bincike a kansu ba. An da ya rage darajar babban mai bada shawarwari a fadar ta White House Jared Kushner. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC nake cewa mu zama lafiya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 2:25 na asuba. Sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum BOA. Mai magana Umar Musa Lemo, kawo kuma sandan jihar Kano tarayyar Najeriya. A ra'ayina yau game da ƴan mata da aka ɗauke mun faru ga yayansu, kuma muna nan muna ta addu'a Allah Ubangiji ya bayyana da su.
Assalamu alaikum, sunana Ma'azu Tela Wauru, baka sandubu sai haske. Kalmar hukumar mulki ta gada jihar Sokoto kuma Najeriya. A ra'ayina shi ne ina kira ga Baba Buhari da jinjinawa kuma da zai zuwa gani shi, da saka kokarin da ya yi na amsa kuɗaɗɗai daga ɓera na Najeriya. A Baba Buhari, ka yi ƙoƙari kuɗin da ka tara da Allah a yi ma 'yan Najeriya aiki da shi da suwa a gani a ƙasa. Kadar ya zamanto an amsa abu ga ɓera, a bar shi a je gurbi to shi hau su yi wa da ya gada ma da abin nan.
Assalamu alaikum wurin Amurka. Sunana Alhaji Sama'i Lambar ya ci daga Lagos jihar Ikon Najeriya. Kafin ina ba da goyon bayana kamar yadda gwamnan jihar Kaduna ya yi game da tantance malamai na makarantu. Ga an ce mu ko gwamnanmu na Kebbi State zai haka nan da mun ba su goyon baya 500 saboda idan babu malamai na kwarai to babu yadda aka samu ilimi. Saboda haka nan muna ba da shawara ga gwamnan jihar Kebbi shi kuma ya bi sawu irin da gwamnan Kaduna a tantance malamai a samu na kwarai. In kuma aka samu gurbi sai a mai da gurbin su da na kwarai. Nagode. Sama'i Lambar ya ci Lagos jihar Ikon Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Musa Lutela bakin kasuwa girgir a karamar hukumar Jafus Kot cikin jihar Yobin tarayyar Najeriya. Don Allah sashen Hausa na muryar Amurka ku miƙa min wannan sako na ta mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidar da a gyara mana hanyar da ta tashi daga garin girgir zuwa Karage. Wannan hanya ta yi mummunan lalacewa kuma tana da muhimmanci a gare mu. Allah ya sa mai girma gwamnan jihar Yobe ya ji wannan kira nawa.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin shugaba Donald Trump a nan Amurka ta bayyana da tsarin kasar Rasha na buɗe kofar ayyukan jin kai domin kwashe fararen hula daga wata gunduma da ke bayan garin birnin Damascus a matsayin wata almara. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta ce abin da ya kamata ya faru shi ne a aiwatar da shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar kamar yadda kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince ba tare da hamayya ba a ranar Asabar ɗin da ta shige. Ta ce ƙasashe 15 tare da ƙasar Rasha sun amince da wannan ƙudurin. Amurka ta yi watsi da ikirarin da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi na cewa ƙasarsa na da jerin sabbin makaman nukiliya da za su iya kaiwa ko ina cikin duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka da kuma ma'aikatan tsaro sun yi watsi da wannan ikirari a zaman wani babatu kawai, suna masu cewa sun yi mamaki da jin cewa Rasha tana sabunta makamanta na nukiliya, haka kuma wannan ba zai raza na Amurka ba. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Sanders ta ce shugaba Putin ya tabbatar da abin da Amurka ta jima da sani ne. Ta ce Rasha ta shafe shekaru fiye da 10 tana kirkiro makamai masu gurgunta zaman lafiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa Amurka za ta aza kuɗin fito mai ɗan karen yawa a kan tama da ƙarafa da ake shigowa da su daga waje. Trump ya ce daga yanzu za a biya kuɗin fito na kashi 25 cikin 100 na kuɗin tama da kuma kashi 10 na cikin 100 na farashin ƙarafan da za a shigo da su na Amurka, sannan za a ɗauki lokaci mai tsawo ana aiwatar da wannan. Ya ce zai sanya hannu a kan wannan sabon matakin a wani lokaci cikin wannan makon.
Gaishe ka jama'a, nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da ranar ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye namu duka da muke gabatar muku a voahausa.com a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Malam Sidi da kuma Thomas Injiniyan mu na yau Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.